Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maila Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Jiragen yakin Isra'ila sun kai harhar a yankin Gaza da ke karkashin kulawar Hamas a ranar Juma'a bayan Gaza tsawaita matsayin da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta a baya. Ma'aikatan lafiya a Gaza ta ruwaito cewa kalla Falastinawa 178 aka kashe, yayin da wasu 589 suka jikkata. Dakarun Isra'ila sun ce sojojinsu na ƙasa da na sama da kuma na ruwa sun kai hari a wurare sama da 200 da suka kira maboyar mayakan Hamas tun bayan da wani yarjejeniya ta kawo ƙarshe. Yankin da ake kira Khan Yunis da ke kudancin Gaza ya yi fama da hare-haren Isra'ila. Lamarin da ya sa mazauna yankin suka yi ta neman mafaka, a cewar wani ɗan jaridar kamfanin dillancin labarai na Reuters da ke wurin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce barkewar sabon faɗan zai ƙara ta'azzara matsalar matsalancin rayuwa da haifar da ƙalubale ga ayyukan jin ƙai da ake yi a yankin. Hukumar leƙen asiri ta ƙasar Ukraine ta tada wasu bamabamai a hanyar layin dogon ƙasar Rasha da ke can ƙuryar yankin Siberia. Wannan shine hari na biyu da dakarun Ukraine suke kaiwa cikin mako guda kan hanyoyin jiragen ƙasa da Rasha ke jigila kayayyakin ayyukan sojinta, kamar yadda wata majiya ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters a ranar Juma'a. Wannan lamari wani abu ne da ke nuni da irin shirin da hukumomin Kyiv suka yi wajen kassara ayyukan Rasha a cikin gidanta, tare da kawo cikas ga shirye-shiryen da Moscow ta yi na nesa da fagen daga. Majiyar wacce ta nemi a saka sunanta ta ce an tada ababen fashewa ne, yayin da wani jirgin dakon kaya yake kokarin ratsawa ta gadar Shatov a yankin da ake kira Buryatia a Siberia da ke makwabtaka da Mongolia mai nisan dubban kilomitoci daga Ukraine. Jirgin ƙasar na Rasha ya kasance yana amfani da wata hanya ta biyu bayan wani hari da aka kai kwana guda da ya wuce, wanda ya tilasta karkata akalar tafiyarsa. A karo na shida a tarihi, Majalisar Wakilan Amurka ta kori ɗaya daga cikin mambobinta. A ranar Juma'a, da yawa daga cikin 'yan Republican sun haɗa kai da takwarorin aikinsu na 'yan Democrat masu ƙaramin rinjaye suka sallami George Santos, wanda sabon shiga ne a majalisar da ke wakiltar jihar New York ƙarƙashin jam'iyyar Republican. Kwamitin kula da ɗa'a a Majalisar Wakilan a kwanan nan cikin wani rahoto da ya fitar ya gano cewa Santos ya karya doka. Masu bincike a matakin tarayya sun tuhumi Santos da laifin yin zamba, halalta kudaden haram da wawura kudaden yakin neman zaɓe da masu ba da gudunmawa suka tara, haɗe da samar da wani rahoton bogi kan yadda aka kashe kudaden yakin neman zaɓensa. Shi dai Santos ya musanta dukkan waɗannan zarge-zarge da jimillarsu ta kai 23. Ya fuskanci tsananin bincike da ya kai ga aka kunyata shi bayan da aka gano cewa ya yi tushen bayanan bogi don ƙara ƙawata karatunsa da ayyukansa da kuma tarihin ahalinsa. Kakakin Majalisar Wakilai Mark Johnson a ranar Juma'a ya sanar da korar Santos bayan da mambobin majalisar 111 suka kada ƙuri'ar amincewa da a sallame shi.
The clerk will notify the governor of the state of New York of the action.
Mike Johnson kenan yake cewa a kawo majalisar ta wakilai zai sanar da gwamnan jihar New York dangane da wannan mataki na kora da majalisar ta dauka. Dukkan mambobi 114 da suka ki amincewa da korarsa ɗan jam'iyyar Republican ne. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a Pakistan ta nemi gwamnatin kasar da ta amsa wasu tambayoyi kan wani shirinta na korar 'yan Afghanistan da ke zaune a kasar ba bisa ka'ida ba. Tana mai cewa ya zama dole hukumomin Islamabad su riƙa mutunta matsayin da aka cimma a Majalisar Ɗinkin Duniya kan kare 'yan gudun hijira. Yayin da aka yi zaman farko kan wannan takaddama, mambobin kwamitin da ke binciken shirin korar 'yan kasar ta Afghanistan sun nemi ƙarin haske daga gwamnatin tarayya haɗe da shugaban rundunar sojin Pakistan da ofishin kula da harkokin waje kan mayar da 'yan Afghanistan ɗin ƙasar su.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba yadda yanayin tsaro ya kasance a cikin watan da ya gabata da masana suka ce ya kara tabarbarewa. To madalla, kamfanin Beacon Consultant da ke nazari kan sha'anin tsaro a Najeriya ya fida rahoton wata-wata kan yadda tsaro ya kasance a Najeriya a cikin watan Oktoba da ya gabata. Shugaban kamfanin Dr. Kabiru Adamu ya mana ƙarin bayani.
A takaice dai, shi wanga rahoton da muka hitar na watan goma na shekara 2023 ya tattara alƙaluma na ababen da suka faru a ƙasa wanda suke da nasaba da tsaro, ma'ana hare-hare wanda 'yan bindiga ke kaiwa, faɗa tsakanin 'yan bindiga da jami'an tsaro, da kuma matsaloli wanda suke da nasaba da laifi wanda ake yi ma doka ko na ƙasa ko kuma wanda shafi da mantakewa tsakanin jama'a wanda har ya kai ga matsala na tsaro. To a takaice dai, abinda wannan rahoto ya nuna cewa a watan goma an samu mace-macen 'yan ƙasa waɗanda ke cikin Najeriya mutum 1,127, kuma an samu satan jama'a don karɓan kuɗin fansa na mutum 518. Wannan kuma ya faru ne a ƙananan hukumomi guda 266 na cikin ƙananan hukumomin da suke Najeriya. To a takaice dai, sai muka yi nazarin waɗannan alƙaluma a watan goma da watan tara, shi ne waɗanga alƙaluman suke nuna mana an samu ragi ne ko an samu ƙaruwa.
Dr. Kabiru Adamu ya ce wannan sabon rahoton nasu akwai abubuwan da ke tayar da hankali a cikinsa, musamman a fannin tabarbarewar tsaro a cikin Najeriya.
To abin da ke tayar da hankali, Mallam Hassan, sai muka ga cewa alƙaluman, in ka haɗa shi da alƙaluman watan tara, wato watan September, za ka ga cewa a ɓangaren mace-macen a cikin kashi 100 an samu ƙaruwar kashi 93 da ɗan wani ɗan ɗigo-ɗigo a kai, ma'ana kusan kashi 94 aka samu ƙaruwar mace-mace a ƙasa a cikin wata ɗaya kenan. Sannan idan ka je ga satan jama'a don karɓan kuɗin fansa, haka shi ma muka ga cewa an samu kashi 50 da ɗan wani ɗigo a kai, in ka haɗa misali watan tara kenan da watan goma. To a taƙaice dai, matakan da jami'an tsaro suke ɗauka, akwai gyara, akwai buƙatar a diba a gani shin me yasa ake samun wannan ƙaruwar maimakon a samu raguwa. Mutum 1,111 da wani abu a kai ya zan sun rasa cikin wata ɗaya, abu ne wanda ya kamata ya tayar da hankali.
To kowane yanki ne sai ya fuskantar ƙalubalen tsaro a Najeriya?
Wato Mallam Hassan, dangane da inda muka fi ganin, in ka duba yankunan da ke Najeriya guda 6, inda muka fi ganin waɗannan matsalar na mace-mace da kuma na satan jama'a don karɓan kafansa ya shafa, shi ne ɓangaren arewa maso gabas nan ne, in ka dangane da mace-mace muka fi ganin yawaitan matsalar a cikin watan goma kenan. A takaice dai, a wannan yankin na arewa maso gabas an samu mutum 433 wanda suka mutu a watan goma. Sannan na biye da shi ne ɓangaren arewa maso yamma, wanda aka samu mutum 367, sai kuma jihohin da ke tsakiyar Najeriya inda aka samu mutum 113. To abin da ke da ma tayar da hankali fiye da komai shi ne idan ka zo ka haɗa ɓangaren nan yankunan na arewa guda uku, ka yi kokarin ka hada su da jihohin kudu, sai ka ga cewa kusan kashi 90 da ɗan wani ɗigo a kai a arewa ne aka fi samun waɗannan mace-macen. Dan abin da aka samu a yankuna uku wanda ke kudu da kai ma kashi 10 ba a cikin 100 to idan ka zo ka ware wayannan ka giba yankunan da ke kudu sai ka ga a kudu maso kudancin Najeriya wato jihohin nan da ake samun mai nan ne aka fi samun mace-mace wato nan a wannan yankin an samu mutum 117 wanda suka rufe sai kuma kudu maso gabas inda aka samu mutum 38 sai kuma kudu maso yamma inda aka samu mutum 59 to a takaice dai abin da ya nuna mana ke
yaya mutum yake a fannin satar mutane da neman kudin fansa da kuma jihar da ke kan gaba a wannan bangare
da idan hukuma kuma dangane da satan jama'a don kafin kudin fansa shi ma haka arewa maso gabas ne inda aka samu mutum 253 sai kuma ka koma arewa maso yamma inda aka samu mutum 218 sai kuma jihohin da ke tsakiyar Najeriya inda aka samu mutum 41 shi ma haka wa'annan in ka zo kai jam'in su yankunan nan uku za ka ga cewa kusan kashi 98 a arewa ne aka fi samun wannan matsalar satan jama'a don karɓar kuɗin fansa duka jiho yankunan nan guda uku da suke kudu kudancin Najeriya an kai jam'in su mutum 6 ne aka sake don karɓar kuɗin fansa a wannan yankin watan 10 sannan idan ka zo ka diba kuma da ganin da yanda abin ya shafi jihohi to haka ma jihar Borno ita ce take sama wadda take da kusan mutum 100 uku da wani abu wanda aka kashe jihar Borno kai take gaba wadda kuma kasancewarta sai kuma baya gare ta sai jihar Zamfara sai jihar Yobe sai kuma aka zo bayan wa'annan sai jihar Rivers haka ma an kaje ga satan jama'a don kudin fansa ita jihar Borno take gaba baya ga ita sai jihar Kaduna sai kuma jihar Zamfara wa'anda suke biye da su so a takaice dai muna kira ga gwamnatin arewa da shugabanni wanda suke arewa ya kamata mu farga daga wannan yanayi wanda muke ciki a zo a samu haɗin kai yadda za a yi tuma wannan matsalar bi abu ne ta yadda hankali a ce a ƙasa ana samun irin waɗannan matsalolin sannan ya zan kashi 90 kusan yanki guda ne abin ya shafa.
To shin ko ta yaya za ka kalli irin kamuli da 'yan gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu wurin tunkarar kalubalen tsaron da kuma abin da ya kamata ya yi domin yawa tufkar hanci?
Wato Malam Hassan dangane da kamun ludayin gwamnati yanzu dai akalla ta samu kusan wata 5 na dindindin wanda za a ce tana shugabancin ƙasa wadda kuma a cikin watannin nan guda 5 babu an samu mutum kusan 2,700 wa'anda suka rasu a ƙarƙashinta. Gaskiya ya kamata ta farga ta tabbatar da cewa alƙawarin da ta yi ma ƙasa na cewa za ta kare 'yan ƙasa rayukansu da dukiyarsu to ta ɗauki matakai na tabbatar da wannan. Ba shakka bayan da ta shigo mun ga ƙarin to hare-hare wayanda haddai bangaren tsaro suke kaima wayannan 'yan bindiga to amma kullum abin da muke faɗi shi irin wayannan hare-haren kai suna da muhimmanci amma ba za su iya magance matsalar tsaron ba. Kamata yi gwamnati ta fito da tsari wanda misali abin da Bature yake cewa framework na wanda zai dibi bangarorin nan guda 6 wanda ke cikin ƙasa tunda kowane bangare daga cikin guda 6 din nan akwai matsalar nasu daban wanda kuma ya kamata a fuskance shi da dabara a yi nazari a fitar da tsari wato framework ko a kowane yanki wanda zai baima gwamnonin da suke wannan yankin dama don su haɗa kai da ita gwamnatin tarayya a yi kokari a magance matsalar. To abu na farko kenan fitar da framework na tsari wanda kuma har yanzu gwamnatin ga wadda ke kan mulki bata hitar ba amma da magani abin da waccan gwamnatin take yi shine wannan gwamnati take kokarin yi wato an ware kuɗi a ƙarƙashin shi wannan supplementary budget wanda aka gabatar an ware matsaro a cikin supplementary budget din ba bangaren da ya samu kudade da ba kuma bangaren tsaro to abinda muke gudu kara kuma gidan jiya kashe kudin nan ba zuwa samu cimma nasara ba kuma aka bi yadda ake tafiya haka abin zai faru kamar yadda na ambata a baya wayannan guda 6 mutum 6 wayanda suke da haƙƙi akan hada kan bangarorin nan guda 28 ko 9 wayanda suke cikin shi wannan harka na tsaro a ƙasa kamata yasu a muga ƙarin hadin kai tsakanin su tabbatar da cewa sun shigo da jihohi a cikin tahiyar don a samu a magance matsalar. Abu na biyu shine na uku kai shine magance matsalar tattalin arziki wanda ke addabar ƙasa. Tattalin arziki na da nasaba sosai da ko ingancin tsaro ko rashin ingancin sa. Dalilan da suke sa wayansu su shiga matsalar tsaro yana tahiye da shi yadda suke fuskantar kawunan su ne na wato dangane da tattalin arziki da sauransu. To a ƙarƙashin wannan ya kamata gwamnati ta fito da matakai na rage tsadar rayuwa da ake ciki da yadda kamfanuka da suke tarihewa ana sa jama'a cikin rashin aikin yi da sauransu. Wannan zai taimaka. Abu na hudu shine daukan matakai na hana wayannan kungiyoyi wayanda suke daukan makamai kuma suke kusan iko da wurare a cikin ƙasa. To ya kamata gwamnati ta dau matakai na hana su damar da suke da shi na walwala. Har yanzu bamu ga wani mataki ba da wannan sabuwar gwamnatin ta dauka wanda zamu ce a kai tsaye ya hana wayannan ɗan bindigan damar walwala da suke da shi. Har yanzu suna da damar samun makamai da suke samu da suna da damar daukar sabbin mayakai suna da damar samun kudaden gudanar da ayyukan su. To ya kamata gwamnati ta dau matakai na hana wayannan ababen da na ambata. Abu na ƙarshe shine yi irin bayanai da ita kanta gwamnati take fitarwa don ya taimaka mata yadda irin haɗin kan da take samu daga wurin ƴan ƙasa. Wannan kuma yana nasaba ne da irin yadda take gudanar da ayyukan ta. Idan ƴan ƙasa sun fahimci cewa saboda su ake yi kuma ana hitar musu da jawabai ana samun haɗin kansu, to za ka ga irin bayanai da na sirri wanda gwamnati take samu wato abin da muke cewa intelligence zai inganta kuma za ta iya amfani da shi wurin tabbatar da cewa tsare-tsare take hitattuwa da su tsare-tsare ne wanda jama'a suke tattare da ita kuma zai taimaka mata sosai wurin magance matsalar.
Dr. Kabiru Adamu, shugaban kamfanin tsaro na Beacon Consultant da ke Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Mai sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shirin na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti, sai kuma bakon namu Dr. Kabiru Adamu na kamfanin Beacon Consultant. Sunana Hassan Maina kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, barkamu da yau da sake saduwa da mu a daidai wannan lokaci a cikin sabon shiri na da dangari wanda sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo kan da yake kawance da su ke gabatar muku. Inda a yau Niyas Ban Musa Azuka na Radio Niya FM birnin Kwani Jamhuriyar Nijar zalleka da ku garin Shetau dake cikin karamar hukumar mulkin Bazaga a cikin gundumar binnan Kwandi, inda muka sadu da limamin garin na Shetau wanda ya bamu tarihin garin na Shetau amma ya suma da gabatar da kai ne.
Ni sunana Abdullahi Soli, na san da Shetau da asusi an ka taso.
Asusi wani waje?
Asusi da Ada take cikin jihar Tawa take. Sannan sanadiyar taso su Rumzawa na garin mu saboda su a sayan bisa shi ga Asbinawa basu biya. Da basu biya dattijan masu hankali suka ce to mutanen ga ƴan Mombe ta taso kashe mu akai. Da ya albizina sun ka to amsa kuɗi sai ta tashi hankali ta faɗaci-faɗaci. Da sun ka ce to haka nan aka taso da asusi. An ka taho ba aje ko ina ba sai tubbut. Nan tubbut aka shekara nan.
Tubbut ta wani waje ne?
Ita ko ta nan ƙauyen Tawa take. Da an ka taso da can sai Batodi ta nan kusan yamma ga Zurari. Rikon Ilil Umani ta. Da Batodi da an ka taso ba aje ko ina ba sai nan ga Zurawa. Nan da yamma ga Zurawa nan mutane sun ka aje. Da an ka aje nan sai hakimin gazura ce su shiga cikin takarda ta yi. Suka ce a su ba su shiga cikin takarda ta yi sai dai ai musu asaki bi daban.
Wace takarda?
Takarda ta sassama ta haraji. Su zan talakawa hakimin gazura. Suka ce sai dai a ba su nasu hakimi. Ya ce shi ko bai rena to sun ka aje gari ne sai su zan cikin takarda ta yi. Daga sa'an nan na sun koyo hushi suka taso su koda nan ga. Da nan shi hakimin gazura sai ya aika kwanni an ka hau doki. Suka yi an ka zo an ka hau iske Oban Sarki Maliki. Sai mai ga wasu maza can zarun mai da suke tara su yi Najeriya. Shi ko ya turo dogon rai ne sai an ka tare su nan kuhan gida. An ka ce ya za ku lokaci Najeriya da su ta yi. Sannan shi tuku a sarki ce a bari a tare ku. Da an ka tare su sun hakon nan Swahiya ta waye sarki ya aiko wani shi ko dogari da shi. Ya ce a faɗa musu gobe a gamu shi ya fito da kwanni su ko sai ta garin ga. An gaba da su can tsakkowa tun an wuce kitabkin Didi. Wacin tarkin Didi tarkin bayi. A akwai wata tsamiya nan da sun haga mu. Sannan sarki ya ce masa, to yanzu raba ni inda tun bakin garin Masar ta gama da ku da hannun karkarar garin ku ta. Amma tun da kun gama da ku da nan, to yanzu da nan haka ma. Ya ce da nan ya ce awo. Sai ce mashi, to nan ba ishe ku ba. Ya ce to lalle ya ishe mu. Ya ce to shin to da nan in kuka ɗauki hannuwanku da nan har tsakkwawar bajeji na ba ku izinin ku ku kama noma can. Shi shi an masar aka ce shetau.
To ta kai alal misali shekaru na tawa.
Shekara 220. Domin
hakimi nawa an
kai? Kamar yanzu ga ana da shekara 133. Tasowa ta koyan gida 133 da tasowa da can wancan Warija. To hakimai wanda a tushe lokacin nan takarda da aka basuwa Dangana. Shi Dangana da ya aji sai an ka ba ta Jelani an ka ba takarda ta riƙon gari. Daga Jelani shi kenan sai takarda ta koma ga Mai Gamo. Kashi na uku kenan ko? Daga Mai Gamo sai Abdu uban Malam Umaru. Daga Abdu sai Malam Umaru. Daga Malam Umaru sai Alhaji Kalli sai Ahmad. Daga Ahmad sai Alhaji Kalli. Shi ko Alhaji Kalli da an ka amshe mai sarauta sai ta koma ga Malam Umaru. Malam Umaru ya shekara 27 da riƙon sarauta. Allah ya amshe shi ya mutu. Mai gari Garba Umar ɗana ya kama shi na da shekara 40 ba ɗai da riƙon gari shi ko ya rasu. Yanzu ɗana Muhammadu Sani shi da shekara 13 da wata 2 cikin halin ake yanzu ga riƙon sarautar garin Shetau. Wannan tashi hankali kai ne ai mana maganin shi. Na tsaro dangantaka da tsaro kanmu da dai wadannan ta'adda su muke son Allah ya kama mana gwamnati ta kama mana na biyu muna bukatar hanyar gata mota da gaba gadi ta yoshi tau na uku da an ka samu makwabtan mu wata na mu ma a samu ita shi muka bukata da fatan zama lahiya
duk ko ina aka kai aka je duk duniya ga za a samu wajen mu
kenan muka ce ma dutsen nan Shetau ita dai an ka samu tarihi wanda muke da shi mai gari marigayi Malam Garba ya tara mu talakawa na yace mu yi kokari don Allah da mu kishi zuci mu makano mu hanya ta mota da tsakar gari muka dauko addu'a tsusa dutsen ga muka dauko halallan da tsukanin mu ana taya da makada da latijin ne da samari majakarhi ana daukar dutse shi mai gari shi ga abinci gida nai duk taron gari sai an ci an koshi sauran mutane wanda adadin hannu da shuni suna su iyo abinci gida su ana kai gida mai gari an ƙara aiki sai mai gari sai jama'a ga kowa ta yata ku tsaya ai kowa ta abinci sai kowa ta abinci ya koshi kaza kenan wannan ita ma kokari na wanda mai gari na mai muna wanga kenan da biyu lokacin ba mu da makarantar lakwal nan kusan ga babu masallacin jama'a mai gari dan manga uban mai gari Umar Garba uban mai gari Sani shi dan mana masallacin jama'a ba masallacin jama'a masallata ba ba shiga zura ba ba shi jema ba ba shi ambuta ba ba shi fari mai gari dan manga ba dan masallaci mun ga sabo da kawai yan gan aka sako a sallar jama'a kaje bi kenan na uku makarantar lakwal an tsaye magarin mu da makarantar lakwal tan harko mai gari dan manga ya kishi zuci mun zo ba zaga wurin amsa ta maka mu na mai gari ya ambuta girma amma saboda mai gari ambuta ya lakwal sai ya faransa da shi da sojoji sai an ka mai sa ta ambuta kan kasa an ka aje an ka dauko ta karata ambuta sai an kare ba su zaden su sannan mu ko an ka kire mutanen shetau kaje da mu mun samu mun ji harshen tu da tun harko ba a wannan abu amma da ba san turanci ba sai wanga shi mai gari ambuta Alhaji Nuhu shina jin faransi sai ya soje faransi sai an ka mai takarda ta shi ta kasa sai aka dauko takarda ta ambuta sai da aka kara ba ambuta duka sannan an ka ba mu turana shi mai gari dan manga da shekilar tijina wanda a dake shi zuci an kon guda mana sai ka yi kwanni yanzu in sai mariga sarki Alhaji Hassan yace ina son a ba mu makarantar lakwal annan an ka ce to bari mu ba kwana uku a shawara aka kwana uku aka zo dogari ana ce mishi dan gulwal shi ya ta nan garin ga fada mai gari cito mai gari ba ni goro an ba ku izini a makarantar lakwal sannan mu an kwana uku aka turo mutane an ce a tai a gwar inda za a yi sannan mai gari wuce gaba an koce nan gaba aka azama makarantar lakwal kaga kenan shi wannan shi tono mana wanga masallacin jama'a ya tono mana makarantar lakwal shi zamanin mai gari garba
game da wannan matsalar ta hutar lantarki da matsalar makiyaya wanda mutanen garin Shetau ke fama da ita mun tuntubi magajin garin Bazaga domin shin irin mata matakin da suka dauka don warware ma mutanen garin Shetau wannan matsalar.
Dangance da wannan matsala, shi wannan sanin kowa na cewa kunun din ba zaga baki dai tana fama da irin wannan matsaloli na tsakanin manoma da makiyaya, saboda yan shekarun baya akwai tarihi mara dadi abubuwa da sun ka taba faruwa tsakanin manoma da makiyaya. To Allah ya da iko ne ya sa da yan shekarun nan dai dangance da matakan da aka duka Allah ya kawo sauki a ko da yaushe tsakanin manoman da makiyayan ana gargadi, ana waye ma kowa kai, saboda shi kiyaye shi tsaye matsayin shi, kowa darajar ta sana da wani sai a zamna lafiya.
Sun mu samu fahimta kenan
insha Allah, an so mu samu fahimta. To sai dai abinda ba a rasa ba, ka san wani bangare na musamman abinda muka gano shi ne wani bangare ya yi wani fahimta da abinda ake nuni, don kare su manoma a kodayaushe dai su gari na suke, kuma karshen ta ma har da su dai makiyayan na, amma dai inda ta wajen manoma na, to da dadewa aka ba samu wani abu ba. To makiyayan su ne wani lokaci saboda zama daji, saboda zama tare da dabbobi, hankalin nasu sai dai sannu dai ya kawo abinda aka nuni, su ne a dubban matsalar.
Bangare da ya san kunkuka dangance da matsalar rashin wuta, kamar yadda sauran makwabtan suka so mu samu wuta, su masana don neman ganin cewa su masu samu wuta na tarki.
Lallai hakan na suna da gaskiya, saboda yanzu wutar lantarki bukata ce ta rayuwa, wadda take in sun samu na ana son a same ta. To lallai na wannan waje ma muna nan muna bakin namu kokari, saboda akwai masu hannu da shuni wanda sun ka nuna cewa kamar garuruwa waɗanda nisan su bai kai kilo 5 ba da hanyar da wuta ta biyu ana ya ai dosi ya yi musu branchima. To bisa ga wannan insha Allah mun sa garin Shetau da sauran garuruwa da zamayyan garuruwa na duka muna nan muna fama ganin cewa a ja musu wuta a kai musu insha Allah.
Masu sauraron mu, a nan ne muka zo karshen wannan shiri na da dan gari, wanda Niyas Bamusa a zakar na radio ne FM Benin Kwanji Jamhuriyar Nijar na gabatar muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika. Daga nan nake sallama da ku sai wani lokaci.
To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin sauraron shirye-shiryenmu.
Shay.
Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salama Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku, wani lafiya, mu kuma kwana lafiya da alheri.